Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Tasulim muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Litinin 23 ga watan Maris din shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga kanin labaran duniya.
Yanzu nahiyar Turai ta zama wuri da annobar cutar COVID-19 ta fi barna. Masana a kasar Iran sun ce sako-sako da kasar ta yi wajen yaki da cutar coronavirus ya ƙara yaduwarta. A karan farko, wani sanata a nan Amurka ya tabbatar jiya Lahadi cewa ya kamu da cutar ta COVID-19.
Kanan labaran duniyan kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a wani mataki da hukumomin Najeriya suka dauka na daƙile yaduwar cutar coronavirus. A yau Litinin dokar hana zirga-zirgar jiragen kasashen waje a filin tashin jirage na Abuja da Lagos za ta fara aiki.
Matakin da ita kanta hukumar sauka da tashi na jiragen sama na ƙasa da ƙasa ta dauka. Wannan abu ne na maraba kuma na marhaba.
To hakan na faruwa ne yayin da al'ummomin jihar Taraba da ke da iyaka da al'ummomin Kamaru ke cewa
suna kira ga gwamnati ba wai lallai cewa jiragen sama kasashen waje ne kadai, kasashen Turawa ne kadai, tunda wannan abu yana nan anan, ba wai lallai sai hanyoyin jirgin sama bai kamata a toshe.
Sannan za ku ji cewa tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ya bayyana cewa ɗansa ya kamu da cutar ta coronavirus. Za ku ji halin da yake ciki. Sannan kuma muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumel zai gabatar. Amma yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya tukuna.
Nahiyar Turai ta zama wuri da annobar cutar COVID-19 ta fi barna, yayin da kasar nahiyar Turai da cutar ta fi shafa, wato Italiya, ta bayyana cewa ɗaruruwan mutane sun mutu jiya Lahadi. Adadin mutane da suka mutu a kasar ta Italiya a yanzu sun zarta 5,400, dukkan ayyuka da ba na buƙatar yau da kullum ba an rufe su a kasar a lokacin da kasar take ƙoƙarin daƙile annobar ta coronavirus. Wannan ne mafi mawuyacin yanayi da muka shiga tun bayan yakin duniya, inji Prime Minister kasar Giuseppe Conte. Cibiyar nazari akan cutar coronavirus da ke jami'ar Johns Hopkins ta ce akwai akalla mutane 53,578 waɗanda aka tabbatar sun kamu da ƙwayar cutar a Italiya. Ƙasar Cuba ta tura likitoci da jami'an jinya zuwa ƙasar ta Italiya domin kai ɗauki wajen magance cutar. Ƙungiyar Tarayyar Turai EU ta tabbatarwa kasar ta Italiya cewa bashin da ake binta ba zai hana ta ranto kuɗi domin magance cutar ba. Shugaban kungiyar ta EU Ursula von der Leyen ta ƙara da cewa ba za ta kyale 'yan kungiya su tunkari wannan matsalar su kaɗai ba. Masana a kasar Iran sun ce sako-sako da kasar ta yi wajen yaki da cutar coronavirus ya ƙara yaduwarta. Iran, wacce ta zama ƙasa da COVID-19 ta fi tsanani a nahiyar gabas ta tsakiya, ta sanar da kamuwar mutum na farko a ranar 19 ga watan Fabrairu a birni mai tsarki Qom da ke kilomita 140 daga kudancin Tehran, babban birnin ƙasar. A ranar 20 ga watan Maris, Hukumar Lafiya ta Duniya, wato WHO, ta sanar cewa akwai mutane 19,644 da suka kamu, kuma wasu 1,433 suka mutu a kasar a sanadiyar cutar. Da farko, hukumomin kasar ta Iran sun saka tsananin cutar, yayin da kasar take shirye-shiryen gudanar da zaɓukan majalisun kasar. Wannan shi ya daɗa yaduwar cutar, in ji masana. Mutane masu komawa daga ƙasar su ne na farko da aka fi samu ɗauke da ƙwayar cutar a ƙasashe kamar su Lebanon, Iraki, Kuwait da Bahrain. Wani sanata a Amurka mai suna Rand Paul ya tabbatar jiya Lahadi cewa ya kamu da cutar ta COVID-19, inda ya zama dan majalisar dattawa na farko da ya bayyana kansa. Gwaji ya nuna Senator Rand Paul ya kamu da cutar COVID-19.
Gaida Aishatu za kuma ta sake dawowa da karshen labaran. Da wani mataki da hukumomin Najeriya suka dauka na dakile haduwar cutar coronavirus, a yau Litinin dokar hana zirga-zirgar jiragen kasashen waje a filin tashin jirage na Abuja da Lagos za ta fara aiki. Ga baban gida Jibril da karin bayani.
Kawo yanzu dai mutane da dama da suka shigo kasar kuma aka tabbatar sun kamu da wannan cuta sun shigo ne walau dai ta filin jirgin saman Murtala Muhammad dake Lagos ko kuma na birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ga dai abinda wasu ma'aikata da yan kasuwa a filin jirgin saman na Murtala Muhammad suka shaida mani. Da farko ga Alhaji Kabiru.
Yadda al'amarin yake, abin da ya bani tsoro shine akwai wani mutum na samajiya ya zo daga London, an dawo da shi ya zo guri na, to yake bani labarin yadda al'amuran suke a nan Najeriya. Shi da ya niyan zuwa America ne, amma daga da ya isa London sai aka dawo da shi. Amma kafin a dawo da su, sai da aka yi bincike kwarai aka tabbatar ba za su dauke da wannan kwayan cutan na coronavirus da ake magana a kai. Sun sha gurmaya kafin ma su dawo nan. Amma da suka iso nan, abin da ya bashi mamaki da kuma ya bashi tsoro shine babu wani katamamman bincike da ake yi a nan. Sai dai kuma za su yi amfani da ma'aunin gwajin temperature din nan.
Shi kuwa bangaren sa wani shugaban yan arewa kuma mai harkar kasuwanci a filin jirgin, Alhaji Ado Shaibu Dan Sudu, ya bawaye da matakin na gwamnatin Najeriya.
Harkoki da sun tsaya cik gaba daya, saboda waɗansu mutanen da yawa da masu na zuwa daga kasashen waje ne, gaba daya abubuwan sun tsaya cik. Kuma matakin da ita kanta hukumar sauka da tashi na jiragen sama na ƙasa da ƙasa ta ɗauka, wannan abu ne na maraba kuma na marhabin, domin wajibi ne mutum ya kare kasarsa, wajibi ne ya kare 'yan kasarsa.
Yanzu haka dai rahotanni da ke fitowa daga cibiyar hana cutuka masu yaduwa ta ƙasa da ke Abuja na cewa an ƙara samun wasu sabbin masu ɗauke da wannan cuta, shi kuwa har da guda ɗaya da aka samu a birnin Ibadan mai cunkoson jama'a. Yanzu dai yayin da ake ci gaba da samun ƙaruwar masu kamuwa da cutar ta coronavirus a Najeriya, gwamnatin jihar Lagos ta ba da umarnin dakatar da ma'aikata 'yan matakin albashi 2-12 zuwa wajen aiki. Kamar da gwamnan jihar ta Lagos Mr. Babajide Sanwo-Olu ya bada sanarwa. Babin ya jibirin murya Amurka daga Najeriya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to har ila yau dai muna kan batun na coronavirus ne, inda hukumomin Najeriya suka rufe filayen jiragen saman kasar baki daya. Al'umman jihar Taraba da ke makwabtaka da Kamaru sun nuna damuwa kan yadda cutar kan iya bulla a yankin, bayan da Kamaru wacce jama'a ta ke shiga Najeriya ta bayyana bullar cutar a yankunanta. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Wani mazaunin yankin kan iyaka ya ce duk da gargarin da ake ta yi, har yanzu kan iyakokinsu a Wangale suke, inda wasu ke ketarawa zuwa Kamaru ko kuma shigowa, lamarin da ka iya yaɗa wannan ƙwayan cutar.
Babban problem ne Alhaji Ibrahim a wannan wurin da suke gaya maka nan, tsakanin Baisa da Jakari zuwa Abun, wannan wurin din daga nan ana hada-hada har zuwa Kamaru, ana ta hada-hada kamar ba.
Yanzu wani fargaba kuke da shi a wannan yankuna?
Wato babban fargaba muke da shi, babban abun da ya daga mana hankali ma ana batun cewa gashi abun nan ya barke a yankin Adamawan Kamaru. inda muke makuttaka da su saurin jirama ana cikin kamaru ta wuri ina kira ga gwamnati ba wai lalle cewa jiragen sama kasashen waje ne kadai kasashen turawa ne kadai tunda wannan abu yana nan anan ba wai lalle sai hanyoyin jirgin sama bai kamata a toshi ya kamata hanyoyin kasa aje a sa wanda ba toshi ba a sa wannan abubuwan da suke cikin wannan lamari
ko da yake kawai yanzu hukumomi a jihar ba su ba da sanarwa na hana zirga-zirga a waɗannan yankuna ba to sai dai kuma a jawabin da yawa al'umman jihar Taraban ta kafofin yar labaru gwamnan jihar Aktidare Dusan Isiyaku ya gargadi jama'a ne da a kauce wuraren cuɗanya da jama'a da ma daina musabaha ko kuma sumbantan juna hakanan kuma gwamnan ya ce kawai yanzu gwamnatin jihar ta ɗau matakai na kota kwana.
My dear people of Taraba State, I still wish to appeal to you.
Dole ne jama'a mu ɗau mataki. Ganin wannan cutar na ƙara yaduwa ta cutar daji. Yanzu haka, gwamnati muna haɗin gwiwa da ma'aikatan kiwon lafiya ta tarayya domin ko shirin kota kwana. Allah kyauta, ko da ɗan Taraba zai kamu da wannan cuta, muna kira gare ku da kula da tsaftace jiki da kuma muhalli. Kuma daga yanzu, a kauce wa duk wani taro na ibada ko kuma biki da zai kai mutum 20.
Coronavirus.
Koma da menene? Fata ko shine Allah ka koshin wannan annoba da ta addabi duniya a yanzu. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na Murar Amurka, daga Jalingo, a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdul Aziz. To rotanin da muke samu daga Najeriya na cewa tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ya bayyana cewa ɗansa ya kamu da cutar ta coronavirus. Inda ya ce tuni an sanar da hukumar da ke kare yaduwar cututtuka ta NCDC. Kuma har an kai shi asibitin ƙwararru da ke Gwagwalada a birnin Abuja. A cikin ya bayyana hakan ne a shafinsa na Twitter, inda ya jaddada cewa cutar ta coronavirus da gaske ne. To yanzu kuma bari mu je ga kan wata cutar da ita ma take addabar wasu sassan Najeriya, wato cutar lassa fever da beraye ke yaɗawa. Inda baya-bayan hukumar ta NCDC ta bayyana cewa cikin watanni ukun wannan shekara an samu ƙaruwar mutanen da suka kamu da cutar a Najeriya. Abdulhamid Muhammad ya duba mana yadda lamarin yake a Bauchi.
Jihar Bauchi na daga cikin jihohin da suke fama da cutar zazzabin. Kwamishinan ayyukan lafiya na jihar ya bayyana alƙaluman da suka mutu da kuma irin matakan da aka ɗauka don daƙile cutar.
Sunana Dr. Aliyu Muhammad Maigoro, ni ne kwamishinan lafiya na jihar Bauchi State. Wannan jihar ta mu ta Bauchi akwai kesi ɗin lassa. Alƙaluma kala biyu ne. Akwai wanda tun farko har zuwa yanzu. Akwai kuma sati-sati muke ba alƙaluma. Amma idan ka dauki alƙalmula tun daga lokacin da aka abin ya faro zuwa yanzu shine da zaka ji mai girma gwamnati ya ce mutum 16 gwamnan Bauchi ya kafa committee na emergency maganar lasa da take kisan mutanen mu a gaya da za a dakile ta
kananan hukumomi nawa ne wannan ciwo na lasa bulla
yanzu muna da kananan hukumomi guda uku wanda muke fama da su da Toro da Bauchi da Giyadi su a take sai dan kace daga wannan shekarun zuwa yanzu kananan hukuma 11 da suke cikin bocin nan sun turo daya ko biyu na kesu wanda aka yi manajin ko kuma wanda suke cikin alƙaluma.
Wasu mata da ke jinyar ƴar uwarsu sun shaida mini cewa ana nuna musu kyama da kuma tsangwama.
Gaskiya babu kulawa. Ana samun ƙarancin kulawa sosai. Kana da ciwon lassa sai ya zamana ana gudunka, ana hantaranka. To gudu ma da hantara ma kawai ai shi ma wata matsala ne balantana ma uwa uba ma babu wani kulawa ta kaman ne. Gaskiya da matsala ba a ba su kulawa. Kwata-kwata.
Gaskiya ba wani kula saboda ma'aikatan gaskiya ba su dauki masu ciwon da wani muhimmanci ba. Me kwan su ne kamata a taimake su tunda suna buƙatar taimako?
Har ila yau wani wanda ya zurci wurin da aka tanada dan killace masu cutar zazzabin lassa ya ce wurin bai dace ba
gaskiya wurin bai dace ba saboda ɗakin da ake aje wanda aka ware dan saboda waɗanda suke kamu da wannan cuta ɗakin na dab da ward na sani wanda hakan na zama da hadari
Luhab Muhammad mai Amurka daga Bauchi a Najeriya
to a gaida Abdul Wahab to masu sauraro bari mu amfani da wannan dama mu nemi afuwar ku masu sauraron mu dangane da wata tangarda da muka samu a shirinmu na karfe 4 na rana a jiya Lahadi inda aka ji wani shiri daban sanadiyar wasu al'amura da suka sha mana kai kuma dangane da hakan ne ga wannan sakon
sunana Amanda Bennett ni ce daraktar muryar Amurka ina yi muku wannan jawabin ne daga gida saboda kusan kowannen mu yana aiki ne daga gida domin mu taimaka wajen takaita yaduwar cutar coronavirus wacce na san cewa ta shafi wasu ku da iyalanku Ina son sanar da ku cewa yayin da muka fi bayar da PPE ga lafiyar ma'aikatan mu muna sanar da cewa a wannan lokaci na taraddadi bukatar ku ta samun labarai na gaskiya daga wajenmu tana karuwa ne domin ku iya daukan wasu matakai na rayuwarku. Saboda haka muna aiki tukuru don ci gaba da kawo muku shirye-shiryenmu a wannan lokacin. Mai yuwa kun ga wasu sauye-sauye a shirye-shiryenmu da kuka saba gani, sannan mai yuwa mu daina kawo muku wasu. Idan hakan ta faru, za mu sanar da ku. Ina muku fatan alheri da zama cikin koshin lafiya. Mun gode.
Thank you.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma a kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda aka san wannan fili yakan maida hankali ne kan gano gaskiya don samun adalci ga waɗanda ake dannewa haƙi, har ma da wani lokaci bin diddigin kayan gado daga iyalan wasu da suka riga mu zuwa gidan gaskiya. Waɗanda bayar da suwarsu sai a samu tangarɗa wajen gano inda dukiyar masu gadon take. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. Shirin ciki da gaskiya na wannan mako zai tabo batun gadon wani dan kasuwa marigayi Alhaji Inuwa Adamu, wanda ya bada jingina kadalorinsa ciki hadda wani fili dake unguwar Sabuwar GRA a Bauchi. Tun farko dai bayan rasuwar marigayin, bankin First Bank da marigayin Inuwa Adamu ya bada jingina domin amsar lamani. Ya kira iyalan marigayin inda ya danka musu takaddun kadalorinsa. Bayanin da iyalan suka bayyana wa ciki da gaskiya shine bankin ya ce gabanin rasuwar marigayin ya biya lamanin, don haka kadarorin sun zama na gado. Kuma cikin takardun da aka basu har da wata takardar wani fili da ke Bauchi, masu neman gadin sun garzaya Bauchi daga Gombe, inda suka gano har ma an yi gini a filin da hakan ya jawo doguwar takaddama da kuma neman sasantawa da wanda ya yi ginin da ke zaman babban dan siyasa a Bauchi. Ma'aikatar ƙasa da safiyo ta Bauchi ta shiga lamarin, inda aka fara batun samun diyyar filin kan naira miliyan 10. Bayan ayyukan lauyoyi, har yanzu ba diyya, ba fili, babu ko magana mai sanya ƙwarin gwiwa. Sai ma bayyana cewa ai wanda ya yi ginin ya bi ta hanyar da ta dace wajen mallakar filin. Lamarin ya kai ga ƙorafi a hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC. Kafin mu je ga bayanin lauyan da ya zirga-zirga kan lamarin, daya daga cikin ƴaƴan marigayin, Adamu Inuwa Adamu, ya yi wannan fili bayani kamar haka.
Sunana Adamu Inuwa Adamu.
Da yake tattare da ke a halin yanzu?
Abinda yake tafi da ni, akwai wani certificate ne namu.
Takardar shaida.
Takardar na fili da yake Bauchi.
Filin nan a ina ne yake?
A New GRA ne.
To, mahaifinku ne yake da mallakar filin?
A Bauchi.
Wa kenan?
Alhaji Inuwa Adamu.
To, me ya faru?
Abin da ya faru, banki sun kira mu sun yi transaction tsakanin su da mahaifin mu.
Sun kulla wata
cinikayya tsakanin su. So, bayan ya yi mortgage, wasu certificate.
Jingina.
Yawa, certificate.
Me ya kai shi yin jinginan nan?
Ya yi transaction ne, ya karbi kuɗi saboda ya kasuwanci.
A ina ne ya karɓi kuɗin nan?
A First Bank ne.
To,
bayan ya rasu ne, su First Bank suka kira mu suka ce mana akwai certificate din mu da mahaifin mu a wajen su. Certificate din ma suna da yawa.
To, ka san nawa ne ya bada jinginan wannan fili nashi?
Kuɗaɗen da yawa, saboda certificate din sun kai guda 5.
Yanzu menene ake ciki?
Abin da ake ciki, bayan First Bank sun kira mu suka ba mu certificates gaba daya na deed of release. It means baban mu ya settling duk bashin da basu sukan da ya karba. To, da muka zo muka karba, sai muka ga akwai na Bauchi a ciki, Bauchi state. To, da muka zo sai muka samu akwai lawyer mu Baris Abubakar, sai muka je muka same shi, muka ce mar to ga certificate, ɗaya daga cikin certificate ɗin mu da aka sake mana daga banki na shaidan an biya ba shuka na mahaifin mu. Sai ya ce mana to gaskiya sai an je an biya ground rent saboda abun ya dade sai an je Bauchi za a biya ground rent in ya zo abun ya dawo mallakinmu sai muka ce to shikenan sai muka bashi da ya je shi on the process an je biyan ground rent sai aka samu akwai matsala
kamar wani matsala
ke wani yayi gini a filin
an yi gini ku ba ku san an yi gini
ku ba mu san an yi ba
to daga nan sai me faru da ku gantar an yi gini a wajen
suka ga mana wani yayi gini a wajen sai muka nemi a nuna mana inda filin yake
ko kuma san filin
sai muka je mu sai muka tabbatar lalle lalle wani yayi gini a kan filin
wa kai ku kuka ga filin ya guda muku
a cikin ma'aikatan ne
na
mallan asabi
to kasa da safiyo kenan
eh can da muka je bincike
okay so da kai ku suka ce ga filin baban ku
eh ga filin nan amma wani yayi kini akai amma dai ba damuwa za a yi san yadda za a yi sacilin
to waye ne ya mallaki ko kuma yi ginin nan a wannan fili
akwai lokacin sun gaya mana wani former speaker ne Awal Jatau
to Awal Jatau eh haka ne to me ya faru bayan da aka gaya muku ga wanda yake ginin kun same shi
su ministry sun hada mu da wani kawun sa akwai wani kawun sa shine representative nashi shi lokacin ba mu taba haduwa
shi ne yake wakiltan sa
shi yake wakiltan shi to da shi ake zuwa a zo sai ya zo shi aka zo aka tattauna da shi akan shi yana representing
wani tattauna aka yi a rubuce ne ko kuma dai ko an zauna ne
an zauna ne ba wani takarda da aka yi written aka zo aka zauna so ne aka ce ana so a yi negotiation da sauransu
kaman tauce fuska kenan
eh mun zauna gaba ɗayan mu duk kowa ya tattauna akan za a biya mu za a yi settling
okay shi wannan Awal Jatau zai biya kun amince
mun tattauna on that process muka ce su biya 10 million
ko biya su biya ku miliyan
goma suka ce to za su gani bari dai a gani ba damuwa za su tattauna su gani in so za su yi magana da shi to muka ji shiru
su ma'aikatan
haɗe da wannan kawun san to sai muka ji shiru
haka
ka gane akwai wani ya uga dau a ministry of wannan din land and survey din a ofisin sa ma ake zama
shi ma'aikaci ne
ya
uga dau din
to abu sai muka ga shiru an ce mana ba damuwa za a yi settling to abubuwa kawai muka ga abun ya gagara za mu ji su tunda mu akai magana shiru ba mu ji su ba daga nan shikenan sai muka yi magana akwai lawyer mu sai muka ce ya kamata ya rubuta letter reminding din su ya ake ciki ne batun wannan filin ba da sayila kenan
a tunatar da su
ya ake ciki ne ka gane sai suka ce ba damuwa in yaso za a zo a zauna suka ƙara kiran mu still muka je mu akwai barista galaya da shi muka je mu akan kawai ba komai kawai an yi settling komai za a biya kuɗi
dubu goma
miliyan goma ai sun ce za a yi to da muka je kuma still abun bai yiwu ba aka ce mana ba damuwa za a yi shawari kaga abun ya zama kamar yaudara haka ka gane ko za a wannan ba damuwa to daga nan da muka ji shiru ne sai sai barista ilan ya rubuta musu takarda akan cewa kawai muna son filin mu kawai ba mu bukatar masa filin kawai Awal Jatau ya cire ginin sai ba mu filin mu to daga nan shikenan sai lawyer sai ya reply ya ce wai shi ma ya bi legal way ya mallaki wannan filin
manyan da
hannun da ya ce mu ko muna da original CO or certificate na wajen
takardar shaidar mallakar wanda yake gwamnatin jihar Bauchi ta ba to
daga nan shikenan muka ce to yanzu muka samu lawyer mu yanzu ya za a yi muka ce gaskiya kamata wannan mutanen a kai su EFCC daga nan sai muka dau matan to EFCC sai rubuta to EFCC
yawa kuka rubuta koke kenan
koke
na neman aibe
yawa muna neman hakimu a nema mana hakimu
to kun je EFCC
mun je
Gombe ne
ya nan Gombe ne
to me ya faru a nan da kuka zo
mun je EFCC an kira mutanen gaba daya an musu tambayoyi abin da ya nuna kawai gashi an musu tambayoyi gaba daya komai ya nuna fili namu ne saboda an kira commissioner da fansec da me su ya uga dau din duk an tattauna da su ka gane daga bisa binciken da aka wannan da sauransu part ya nuna cewa an yi rashin gaskiya a al'amuran. An tabbatar mana da cewa wannan filin fa an yi abin da bai dace ba, aka mallake shi.
An yi
almundana.
Ga duka alamu dai, wato shi wannan takaddama ya shiga tsakaninku bayan ya gagara, ko kuma kun gagara cimma maslaha akai, yasa kuka so mu daukan matakai na zuwa wajen hukuma.
Yawa, hukuma su watar mana hakimu.
To, kwarai da gaske. Kuma halin yanzu lawyer ku zan so in yi magana da shi domin saboda ya dora daga inda yake kuka tsaya, kuma kuka bar mai ya ci gaba da bin wannan kajina ku.
Masu raro, kun dai ji abin da ya faru da wannan fili na marayu. Idan Allah ya kai mako mai zuwa, lauyan marayun Lila Fita Malum zai bayyana mana abin da ya faru lokacin da suka kai wannan batu hukumar EFCC. Kafin daga baya, mutumin da ya yi gini kan wannan fili na marayu, wato tsohon kakakin majalisar Bauchi kuma tsohon dan takarar gwamna a jihar Bauchin, Awal Jatau. Yanzu amadadin waɗanda suka taimaka wajen kamu wannan shiri, Abdulwahab Muhammad da Nasiru Adamu Ali Kaya. Ni Sarfila Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
Cutar coronavirus ba ta da magani,
sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji, gangar jiki ya tsira.
Kuma da Allah a gaida Sarfili, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Ture ta zama wuri da annobar cutar COVID-19 ta fi barna, yayin da kasar nahiyar Turai da cutar ta fi shafa, wato Italiya, ta bayyana cewa ɗaruruwan mutane sun mutu jiya Lahadi. Adadin mutane da suka mutu a kasar ta Italiya a yanzu sun zarta 5,400, dukkan ayyuka da ba na buƙatar yau da kullum ba an rufe su a kasar a lokacin da kasar take kokarin dakile annobar ta coronavirus. Masana a kasar Iran sun ce sako-sako da kasar ta yi wajen yaki da cutar coronavirus ya ƙara yaduwarta. Iran, wacce ta zama kasa da COVID-19 ta fi tsanani a nahiyar gabas ta tsakiya, ta sanar da kamuwar mutum na farko a ranar 19 ga watan Fabrairu a birni mai tsarki Qom da ke kilomita 140 daga kudancin Tehran, babban birnin kasar. A ranar 20 ga watan Maris, hukumar lafiya ta duniya, wato WHO, ta sanar cewa akwai mutane 19,644 da suka kamu, kuma wasu 1,433 suka mutu a kasar a sanadiyar cutar.
Kuma sauraro, baki ɗaya abin da ya sauƙaƙe nan a shirin namu na yanzu, sai kuma anjima da hantsi za ku ji wata tawagar abokan aikinmu daga ofishinmu na Abuja da wani sabon shirin. Amma kafin nan, bari mu yi amfani da wannan damar mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan marigayi Ibrahim Waziri Gumel, bisa rasuwar Alhaji Sani Ibrahim magajin garin Gumel, wanda Allah ya yi wa rasuwa. Da fatan Allah ya ji kansa, amin. Zamanin Aishatu da Chibahiro Jiduni da suka taya ni gabatar da wannan shiri, ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu kasance lafiya.
Afrique, le monde aujourd'hui.